لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعها كإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي متارق البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن كيا أولاً قرينا كانوا أولاً يمتي من البركة نجمع يومنا 24 قوتا ذو الحجة hijrar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda yazo daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 87 a cikin tafsirin wannan sura da kuma muna cikin tafsirin aya ta 121 ونظام تجربة إن شاء الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم. كتنا الوقت عندك كيسا مكو دقا جدن إيالنك دقا وجن إيالنك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال كنا نونا ومؤمني ورا دنس اي ورسدو من يكي والله سميع عليم الله ميجيني كما مسني وانا آية الله سبحانه وتعالى يناتنا ومؤمني ابن دي فارو اياكم بدر اياكم اهدو ياكم دي كسن شيبا ينجرر النبي صلى الله عليه وسلم شكرا اقوبا ياكم بدر wannan yaki kamar da muka fara bayanin sa a karatun da ya gabata cewa Qurayshawa sun fito a fusace domin su dauki fansa daga abin da ya faru gare su a yakin Badar na kashe musu manya-manyan shugabannin su jagororin su sannan kuma mutuncin su ya zube a idan Larabawa saboda haka za su zo su dau fansa kuma su dawo da mutuncin su saboda haka suka hada gangami suka taho domin su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin garin sa a cikin Madina sun taho su wajen su 300 tare da makaman su har ma da matan su suka taho domin su ƙara ba su ƙarfin gwiwa idan suna ganin su to ba za su juya su gudu ba lokacin da labari ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabban sa ya shawara da su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce shi wa shawirhum fil amr da abin da ya taso kai shawara da sahabbanka Annabi ya kirawo su ya zauna da su shawara shi a ra'ayin sa yana ganin ba sai an fita an je an tare su ba a tsaya a ja daga cikin garin Madina a yakin lungu da lungu ta yadda zai zanto kowa da kowa ya yi musu kwantan bauna kuma kasancewar 'yan gari su suka san garin su hatta mata daga saman gidaje za su iya taimakawa to sai zanto akwai matasa waɗanda ba su samu fita yakin Badar ba tunda yakin Badar ba da shiri aka fita ba an fita ne da niyyar aje a tare ayarin Abu Sufyan wanda yake dauke da kayan fatauci na Qurayshawa a kwace abin da za a iya kwata daga wajensa saboda a maimakon abin da suka kwace wa musulmi a Makka yayin da suka rabo su da gidajensu suka kwace dukiyoyinsu to annabi ya fita da shi da wasu kadan daga cikin sahabbai ba ai shela aka sanar da kowa ba dan haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba yaki suka fita ba sun fita ne domin su je su tare wannan ayari to amma daga ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara yaki zai kasance a wannan wuri kamar yadda zai zo bayanin sa a cikin suratul anfal to wannan yakin da ya faru wannan lokacin da aka zo shawara sai zanto akwai manya akwai matasa waɗanda suke cike da kishi suna ganin cewa Badar ta kubuce musu to ba zai yiwu kuma a ce ga wata dama ta samu kuma a ƙara dakilita saboda haka suka ba da shawara cewa dai a fita kuma zanto su suke da yawa akwai kadan daga cikin dattawa waɗanda suna da irin ra'ayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai na birnin Madina shi kansa baya san fitar shi ba wai saboda wanda dalili ba illa kasancewarsa munafiki ba zai so fita yakin ba to daga baya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya sanye da rigar mayaka da hular yaki sai su Abdullahi ibn Ubay da sauran wasu manya dattawa su suke cewa kun ga kun tilastawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shawarar ku ya saki tashi don haka a gaya masa cewa a zauna a yi yadda yake so din kada a fita to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ba ta yiwa ga wani annabi ya yi shirin yaki ya saka kayan yaki a jikinsa sannan ya je ya cire dole sai ya je Allah ya hukunci tsakaninsa da mukiyansa to gabanin haka ta faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya ga takobinsa a dasashe sannan kuma ya ga ana yanka wasu shanu to shine ya sannan kuma ya ga ya shiga cikin wani silke mai karfin gaske to shine ya fassara wannan mafarkin da yayi na cewa wannan da sashashen takobi yana nuna cewa akwai wani daga cikin danginsa da zai samu matsala a cikin wannan yaki wato za a kashe shi a wannan yaki sannan kuma wannan shanu da ya ga ana yankawa ya fassara shi da cewa wasu daga cikin sahabbansa ne da za a kashe sannan wannan dir'un hasin ko dir'un hasina wannan silke mai karfi da ya shiga ita ce Madina to a wannan yaki na Uhud anan ma Allah subhanahu wataala ya tura asirin munafukai waɗanda har kullun suke nunawa da baki cewa sun yi imani alhalin ƙarya suke yi suna nuna cewa su ma suna son Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kishin musulunci amma kuma ƙarya ce suke faɗa ba gaskiya ba a zuciyarsu kafirci ne tsantsarsa kuma suna neman dukkan wata dama da za su samu kafirci ya yi nasara a kan musulmi to wannan yaƙin ya ƙara tona asirin wasu don lokacin da aka fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutanensa waɗanda ba su wuce 1,000 ba daga 900 ne zuwa 1,000 to a hanya sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da jama'arsa yana jagorancin jama'arsa su 300 sai kawai ya gamsar da su cewa ya kamata su koma Madina kada a yi wannan yaƙi a fita wannan yaƙin tare da su ya ba da hujja da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wulakanta shi ga abinda yake gani amma ya bar ra'ayinsa ya kama ra'ayin yara ya bi shawarar yara an bar shawararsa shi da tijo waɗannan yaran kuma da aka karɓi shawararsu ba su san menene yaƙi ba saboda haka ya ce saboda bai za mu je mu kashe kanmu saboda kawai shawarar wasu yara da ba su san abinda suke ba a lokacin Abdullahi ibn Haram mahaifin Jabir ibn Abdullah ya yi kokarin ya gamsar da su kan cewa wannan abin da suke kwarin su aikata bai dace ba suna so su tafka babban kuskure bai kamata a ce sun fito tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma daga ba su janye su bashi domin mutum 300 daga cikin 1000 in suka janye kaga saura 700 wanda a daman can yi adadin ba kusan daya ake ba wannan 300 wannan 1000 to a cikin 1000 kuma shi wannan yake ne mai janye mutum 300 su koma Madina a bar Annabi sallallahu alaihi wasallam su 700 kawai to yi kokarin ya musu wa'azi ya musu nasiha yace ina muku nasiha ina tsoratar da ku Allah ina tuna muku Allah kada ku tabar da mutananku kada ku tabar da annabinku bayan gashi makiyansa sun fito gadangada sai suka ce da shi ai da mun san cewa yakin za a yi da gaske ba za mu kyale ba mu ma za mu tafi taya ku sai dai abinda muke gani babu wani yakin da za a yi cewa la yakunu qital ba wani yakin da zai faru saboda haka yayyai ya ga ba za su ji magana sa ba sai rabu da su kyale su ya je ya musu addu'a cewa Allah ya ƙara ne santar da ku makiyan Allah kuma Allah zai wadatar da annabin sa gabarinku sayyidunillahu nabiyahu ankum Allah zai wadatar da annabin sa gabarinku ku shine Allah subhanahu wataala kamar yadda zamu zo a can gaba a cikin wannan sura Allah ya faɗi wannan yace waliya'lamal ladina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا دان الله يتون أسير يبين وأن لسكي منافج وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أكتي قذوه كوياكي دان الله ko ma ku kare kanku ko da ma ba za ku yaki saboda Allah ba ku yaki saboda ku bawa kanku kariya da iyalanku da dukiyoyinku sai suka ce launa alamu qitalan lattaba'naku da mun san akwai wani yaki da gaske da sai mu bi ku amma mun san cewa ba wani yaki za a yi ba kawai za a je a yi shawagi ne a dawo ba wani yaki da zai faru Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman a wannan rana sun fi kusa da kafirci fiye da imani يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم سنا فدار da bakunan su abinda ba cikin zukatan su wallahu a'lam bima yaktumun Allah yana sanar da abinda suke boyewa to a daidai wannan lokacin akwai kabilu guda biyu daga cikin kabilun ansar kabilun madina wanda su ma suka kusa su zame su tabe su juye baya ganin irin abinda ya faru na janyewar waɗannan mutane 300 karkashin jagorancin ibnu ubayy ibn salul sai su ma suka so su tabe su juya su rubu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wataala ke ya san zukatan su su ba munafikai bane sai Allah ya tabbatar da digadigan su sai ya zamana basu bi munafikan ba su ne wanda Allah subhanahu wataala yake magana ayar gaba izhamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da wasu izhamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da wasu kungiyoyi guda biyu daga cikin ku suka yi niyyar sujada baya wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin al'amarin su wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun sai mu'minai su dogara ga Allah shi kadai to waɗannan kungiyoyi guda biyu waɗanda Allah yake cewa sun yi niyyar su ma sujada baya idhamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da ka tuna lokacin da wasu kungiyoyi guda biyu daga cikin ku suka yi niyyar sujada baya waɗannan kungiyoyi guda biyu da suka yi niyyar sujada baya sune abinnan kungiyar ko kabilar Banu Salima daga Al-Aus da kuma kabilar Banu Haritha su kuma abinnan Banu Salima daga Khazraj da kuma kabilar Banu Haritha daga Al-Aus waɗannan sune kabilu guda biyu waɗanda suka yi niyyar da su bi munafikai su ma su koma gida waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya su a gefen dama da gefen hagu na rundunarsa su ne janahani waɗanda suke kamar fukafukai na wannan rundunar ta annabi sallallahu alaihi wasallama kabilar Banu Salima ita ce kabilar shi kansa Jabir ibn Abdullahi ibn Haram Sulami ne Banu Salima su ne waɗanda wasu a zai kicin ƙabilatai ne a makka na masjidin ƙabilatai na yadda suke sallah a madina afuwa a madina inda Mu'adh ibn Jabal yake zuwa ya ja su sallah. Su ne wanda suka so su yi kaura daga su dawo kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su rika samun halartar masallaci sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace diyarakum tuktab atharukum, ku zaman ku a gidaddajinku, za a rubuta muku wuraben tafiyarku, tattakin da kuke yi daga garin daga unguwarku har ku zo nan cikin Madina, tsakiyar Madina ayi sallah da ku, za ku samu ladan wannan. To wannan sune Banu Salima. To sura kabilar Banu Haritha, su kuma kabila ce daga Al-Aus. Su biyu waɗannan kabilu su suka yi niyyar su janye, su janye su bi munafikai maimakon su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ba wai idan suna shakkar musulunci ba ko kuma dan munafici ya shiga zuciyarsu, a'a su ba munafikai bane. A tasirin abinda shugaban munafikan ne suka yi, wani lokaci mutum ba na banza bane, amma wasu mutanen banza suna abu sai kaga yana nemi masa tasiri, wani yana faruwa, amma shi a karan kansa ba irin su bane. Amma saboda kamar yadda Bahaushe yace zama da madaukin kanwa ki kawo farin kai, sai ga kansu ya fara fari saboda suna zaune da madaukin. To saboda Allah ya san zuciyarsu bai kyau ce, amma ganin cewa ga waɗannan mutum 300 sun koma gida akan cewa babu wani mayaki da za a yi, su ma sai suka ga kamar ko su ma ko su koma ne. To amma sai Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar da digadigansu, shi yasa ya ce wallahu waliyuhuma, Allah shi ne majibincin al'amarinsu. Ibnu Jarir at-Tabari alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa wala khilafa baina ahli at-ta'wili أنه عن أبي الطائفتين بني سلمة وبني حارثة. باب سعباني وجمع لمن تفسيري شيوا وأنن قبيلو بيلا ألا يأمبتا أنن ينعرف بنو سلمة لبنو حارثة. ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة باب سعباني وجمع لمن سيرا ما لمن نسك سنيا كيا كما إكي صلى الله عليه وسلم. باب سعباني أتكاننسو أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب. وأنا أبن الله أمتنا الأبر وأنا متاني قدابيك وقبيلو قدابيو يا فاروني أيك أحد وأيك أحزاب. ذلك أن الله سبحانه وتعالى بأمت سونا سبا إذ هم الطائفتان بفت سونا قبيلو قدابيو دنيا سند كيتي ودك وانا أبن ذي فاروغ وانا كسكولي. To bai kamata a rika ya madi din sa ana fadar wani yayi kaza wani yayi kaza, sai a rufa masa asiri. Ko da za a fadi laifin a ce wani ya taba yin laifi kaza kaza, ba sai an fadi sunan sa ba, saboda rufa mutum asiri wani abu ne mai kyau a addinin musulunci, wanda duk ya rufa asirin dan uwansa shi ma Allah zai rufa nasa. To saboda haka sai Ubangiji bai ambaci sunan su ba, duk da ya san sunan kabilu, amma sai bai ambaci sunan su ba. Anan zamu ga Allah subhanahu wataala yace iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala, wato kabilu guda biyu sun yi niyya sun himmatu su ma su janye su ja da baya. Kuma sai gashi Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu tagomashi har ya yabe su akan wannan, domin ya zama shine waliyinsu, ya tabbatar musu da wilayarsa, yace wallahu waliyuhuma, tare da cewa abinda suka yi niyyar su aikata ba mai kyau ba ne, aiki ne da munafikai suka yi, suka kusa fadawa cikin irinsa. Amma kuma Allah ya tabbatar da su ba su aikata ba, ba su aiwatar da abinda suka yi niyya ba, kuma sai Allah ya yaba musu, ya ce wallahu waliyuhuma, Allah shi ne majibincinsu. Har ma shi Jabir ibn Abdullah kamar da yake cikin Sahih Bukhari yake cewa fina nazalat, wannan ayar a kanmu mu, wato kan kabilan mu ta sauka. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala, yace nahnu ta'ifatan, mu ne waɗannan kabilun biyu, mu ne Banu Salima da Banu Haritha. Wa ma nuhibbu wa ma yasurruni annaha lam tanzil, yace ba zan so ba a ce wannan ayar ba ta sauka ba, saboda ta kunshe mu, domin tabbatar musu da wilayar Allah, wallahu waliyuhuma. To kaga wani abin da aka so a yi mara kyau kuma ya jawo an samu ɗaukaka a dalilinsa, sau an yi niyyar ai abu mara kyau kuma an bari an fasa sai Allah subhanahu wataala karkashin wannan kuma sai ya yabe su to anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya yabe su ya kuma daukaka matsayin su har ma Jabir dan Abdullahi yana cewa ba ta yadda za a yi sha'awar a ce ayin nan ba ta sauka ba duk da cewa sun yi niyyar su aikata abu mara kyau wannan shi yake nuna maka alhammu kai niyyar aikata abu iri biyu ne akwai wanda yake khawatirun nafs ne zuciyarka ce za ta saka maka wani abu amma bai zama uduri a cikin zuciyar ba zuciyarka ne za ta rika sake-sake ko in yi kaza amma bai riga ya zama uduri ba na ka ji cewa kawai bar kai to wannan Allah baya kama mutum da irin wannan sake-sake duk wani abu da zuciyarka ta saka maka ko mummuninsa matukar baka fito ka aikata shi ba ko kayi magana ka furta shi wanda yake nuna cewa abin ya kai matakin kuduri to Allah ba zai kama ka da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah subhanahu wataala ya yafe wa al'ummata abinda zukatansa suka rika saka musu matukar ba su aikata ba ko kuma ba su yi magana da shi ba su furta shi ba Allah subhanahu wataala ya yafe wannan wannan shine alhammu na farko wanda Allah baya kama mutum a kansa inda za a kama mutane da irin wannan sake-sake na zuciya to da ba wanda zai kai labari shedan babu abinda baya saka wa mutum a ransa wannan in matukar bai kai matakin kuduri ba to wannan baya daga cikin abin da Allah yake kama wannan bil ittifaq wannan al'umma duka ta hadu akan wannan hukunci sai nau'i na biyu shine wanda ya kai matakin kuduri ya kai matakin azima wato mutum ya riga ya gama yanke shawara a zuciyarsa kawai aikatawa ya rage ita ce azima duk abin da aka ce azima to ka gama yanke shawara bai za azamta fa tawakkala Allah an gama shawara yanzu kawai aikatawa zartarwa ta rage to dukkan wata niyyar da ta kai wannan matakin ta azima to malamai suna da maganganu biyu akan ta maganar farko ita ce maganar malaman da suke cewa Allah ba zai kama mutum akan wannan ba ba za a kama mutum akan wannan ba matukar bai aikata ba ko da ta kai matakin yanke shawara amma kuma sai ya fasa bai yi ba saboda tsoron Allah saboda wani abu da ya hango tsakanin shi da ubangijinsa to wannan ba za a kama shi da wannan ba wannan shi ne maganar Abubakar al-Baqillani da wasu daga cikin malamai kuma ita ce maganar da Al-Qadhi Iyad ya karfafa yake cewa ma ammatu salaf yawa daga cikin magabata akan wannan ra'ayin suke na cewa babu mu'akhadha bi amalil qulub abinda zuciya za ta darsa Allah ba zai kama mutum da wannan ba sai ya fito ya aikata da gabarsa sai kuma kauli na biyu sune waɗanda suke ganin za a rubuta masa laifin in yayi za a rubuta abin nan kauli na farko sune waɗanda suke ganin za a kama shi da laifin cewa matukar yayi kudirin zai aikata to za a kama shi da wannan laifin saboda wannan yana daga cikin amalul qulub abinda suke faɗa kenan wannan ita ce maganar batillani ba kamar yadda faɗa da farko ba maganar batillani suna ganin cewa za a kama shi saboda yana daga cikin amalul qulub zukata su ma suna da ayyukan da aka dura musu su yi kamar da kace su so Allah su so manzon Allah su so gaskiya su so masu gaskiya su yi tawakkali to haka nan idan suka yi kudirin abinda ba mai kyau ba to shi ma za a rubuta musu laifin wannan kudirin amma ba wai laifin aikin da suka niyya ba idan mutum ya yi niyyar aikata wani abu sai bai aikata shi ba amma kuma matakin niyyar ya kai matakin kuduri ya kai matakin azima to za a rubuta masa alhakin aziman ne da ya kai wato wannan mataki ba alhakin laifin ba ce mutum ya yi niyyar zai yi sata sai kuma bai yi ba to za a rubuta masa ladan satan ne abin da ladan niyyar zai yi sata ba ladan sata ba kada bai yi sata ba za a zunubi afuwan nake cewa lada ba zunubin sata za a rubuta masa zunubin sata ne ba zunubin za a rubuta masa zunubin niyya sane ba zunubin satarsa ba to kauli na biyu ne wanda suka ce ba za a rubuta masa ba suce ba za a rubuta masa komai mutukar gai bai aikata ba domin hadisin Abu Huraira da yake cikin Muslim Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha zan gafarta masa wannan niyya mutukar bai aikata ba saboda haka bai aikata ba ana dafa bai aikata daga gabarsa ba bai amfani da gabobinsa ya aikata wannan laifin ba to Allah subhanahu wataala ba zai rubuta masa ladan bin zubin sa su zunubin laifin da yayi niyya zai aikata ko bai aikata shi ba to al-mawardi yace wannan ce maganar rayuwancin malamai daga cikin malaman fiqhu malaman hadisi har ma malaman ahlul kalam yace wannan ita ce maganar su zahirin nusus na al-qur'ani da hadisi suna nuna cewa idan mutum ya yi niyya ya kurci niyya zai yi laifi ya gama yanke shawara zai yi laifi to wannan kudurin niyyar da ya ko bai aikata ba yana da alaki yana da zunubi zahirin nusus abin da suke nuna wa kenan in dai har ya kudurin niyyar ya kai matakin asama sai ko bai aikata ba to yana da laifin wannan niyyar da ya duba Allah subhanahu wataala yake cewa na alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu yuhibbuna ku duba fa ba aikata suka yi ba mujarradul mahabba mahabba ina ki azuci take mutanen da suke son aikin alfasha ya yadu cikin mu'mine Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira to kaga ba aikatawa suka yi ba amma suna sha'awar su ga haka wannan sha'awar da take cikin zuciyarsu wanda ba aiki bace illa iyaka aikin zuci ne ita ce Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah to idan ga wanda shi ko shi kuma aikatawar yake kaga al'amarin sa yafi muni kenan haka nan da Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim wa man yurid fihi bi ilhadin yurid mujarrad al-irada shi wanda duk yayi nufin fandara a cikin gari mai alfarma na makka za mu dantana masa azaba mai radadi kaga ba sai aka yi aikata ba sai aka yi niyyar yayi nufin wato da irada kawai ko da yake su kansu masu kaulin farko wanda suka ce masu kauli na biyu da suka ce ba za a kama shi da wannan ba sun yi togaciyar kasa mai alfarma sun ce sai dai a kasa mai alfarma ita ce in mutum ya yi niyyar aikata laifi ko bai yi ba wato ya kudura aniyar zai aikata laifi sai bai samu sa'a ba ya je da niyyar sata da yanka aljihu amma bai samu wanda zai yanke wa aljihu ba har aka gama abin da aka gama ya dawo gida ko aka kamo shi aka safaro shi to wannan niyyar da yaje da ita tana nan an rubuta kuma wannan narkon da Allah ya ce nuziqu min azabil alim yana jiran sa saboda koda bai aikata ba to yana da wannan narkon kuma ballanta na kuma ya aikata wannan saboda alfarmar da take garin shi yasa malamai suka ce to shi dan haka wanda laifi a cikin garin ya fi ko ina muni tunda niyyar yin laifin ma kadai laifi ne to ina kuma ga wanda zai aikata laifin ga wanda zai je ya yanke wani aljihu ko ya je ya badala ko ya tafi da miyagun abubuwa je yana sayarwa sai yanzu akwai waɗanda suke tafiya da malboro wai suna zuwa suna sayarwa a makka wai ana samun kuɗi to kaga wannan sai ya fi ma wanda ya yi niyyar zai kai bai kai ba in mutum ya yi niyyar zai tafi da ita bai samu ya tafi da ita ko aka kwace masa a nan airport to yana nan da laifin tunda ya yi niyyar zai yi laifin to ina kuma ga wanda ya kai to su kansu sun yi togaciyar wannan garin to amma nusus suna nuna cewa ita niyya in dai ta kai matakin yanke shawara to ko mutum bai aikata ba yana da laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Bakra da yana cikin sahih al-Bukhari ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu ya rasulullahi hadha al-qatil fa ma balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan muslimi biyu suka hadu suka kaure da fada ta kubbansu to da wanda aka kashe da wanda yake sanda za su huta sahabbai suka ce ya rasulullahi wanda da shi yake kisan mun san dalilin zai sa ki fita yayi kisan kai to me yake laifin wanda shi aka kashe annabi ya ce saboda shi ma ya ci kudi ya ce aniyar wato shi ba zai yi kisan Allah ne bai bashi sa'a ba ya ba dan uwansa sa'a ya kashe shi to saboda ka shi shi ma zai tafi da wannan niyyar haka nan hadisin Abu Kabshah al-Almari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce kuma da Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi yana ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa yana kiyaye haƙoƙin Allah annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil yana cikin mafi daukakar masauki a gidan aljanna sai mutumin da Allah bai bashi dukiya ba amma ya bashi ilimi saboda haka yake fatan ina ma ya samu dukiya ta wancan mutum mai tsoron Allah shi ma ya riƙe irin aikin da yake yi mai kyau to annabi ya ce shi ma zai ci gajiyar niyyarsa huwa wa niyyatuhu fa huma fil ajri sawa ya ci gajiyar niyyarsa kaga bai samu yayi ba amma da yake mai kyau ce sai Allah ya ce zai tara su a lada sai kuma na uku shine wanda Allah bai bashi ilimi bai bashi dukiya saboda haka yana fagamniya a cikin dukiyarsa yana ta bata dukiyarsa inda Allah bai yarda ba yana kuma rike haƙƙin Allah bai san haƙƙin Allah ba annabi ya ce fa hadha bi ardil manasik wanda yana mafi munin masaukai a ranar gobe kiyama sai mutum na hudu shine wanda Allah bai bashi dukiyar ba bai bashi ilimi ba ba kudin ba ilimin saboda haka sai yake ganin wancan jahilin mai kudin da abin da yake yi na facaka da almubazzaranci da saban Allah da dukiyarsa sai yake sha'awar rayuwarsa yake cewa ina ma shi ma ya samu tashi shi ma ya yi irin abin da wancan yake yi annabi ya ce huwa wa niyyatuhu fa huma fil wizri sawa to ya ci shi ma gajiyar niyyarsa saboda haka sun hadu a zunubi to kaga anan bai yi ba amma da yake ya riga ya ci buri ya yanke shawara da a ce ya samu hakan zai yi shi ma to duk sai aka hada su aka yi musu hukunci iri daya to wannan yake nuna cewa hammi idan ya kai matakin kuduri mutum koda bai aikata ba to yana da abin nan to amma idan ya bari saboda tsoron Allah barin iri biyu ne akwai wanda zai bari saboda bai samu dama ba saboda tsoro saboda ya bi dukkan matakan ya ga ya samu abin da yake so bai samu ba wannan shi muke magana a kansa akwai kuma wanda zai bari saboda tsoron Allah ya samu damar amma kuma sai ya ki saboda yana jin tsoron Allah to wannan shi yana da lada shine wanda yazo hadisin Ibn Abbas man hamma bi sayyi'atin falam ya'malaha kutibat lahu hasanatan kamila wanda ya himmata zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba sai a rubuta masa kyakkyawan lada cikakke kyakkyawan lada cikakke to wannan shi ya bari ne dan Allah kamar hadisin mutanen nan guda uku wanda yake cikin sahihai ne hadisin mutane guda uku da suka shiga kogo a dutsen ya rufe bakin kogon da su dutsen ya rufe bakin kogo da su kowa ya yi tawassuli da abin da ya aikata mai kyau daga cikinsu akwai wanda ya yi tawassuli da barin abin da ya yi niyyar aikatawa mara kyau wanda ya yi niyyar ya yi zina da wata 'yar uwarsa saboda jin ta shiga matsuwa tana neman taimakonsa ya ce ba zai ba ta abinda zai ba ta taimako ba sai ya lalata da ita amma da ta yi masa wa'azi sai ya fasa a dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rage musu wannan tsanani da suke ciki to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan abin da yayi kuma ya samu sakayyarsa har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wata karama a dalilin wannan abin da ya bari saboda Allah saboda haka idan mutum ya bar abu saboda Allah tare da yana da ikon zai yi watakila ma ya riga ya gama hada dukkan matakan aikata wannan abin amma sai ji tsoron Allah ya fasa to wannan yana da lada yana da lada amma wanda wani abin da ya sa shi bai yi ba to wannan yana da alhakin aikin da ya niyya har ya gama yanke shawara a kansa amma dai ko bai samu ya yi ba to wannan alhakinsa yana nan to shine Allah subhanahu wa ta'ala ana yake cewa idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun sai mu'mine su dogara ga Allah shi kadai shine abokin abin dogara wanda mu'mine za su dogara da shi a cikin dukkanin al'amuransu domin dogaransu ga Allah shi zai jawo musu duk wani alkhairi dogaransu ga Allah shi zai kade musu duk wani sharri duk wani abinki za su sami saukin sa ta hanyar dogaro ga Allah anan ubangiji subhanahu wataala ya sake fito da lafzul jalala qarara cewa alallahi saboda ya zanto tabarruki kuma a nuna musu cewa uluhiyya kasancewar Allah subhanahu wataala shine Allah wanda shi zai sa su dogara da shi ba su dogara da wani ba tunda dai shine Allah to shine abin dogaro wannan almu'minun ana nufin duka mu'minai la alif alif wal lam anan lil jins ne ana nufin dukkan mu'minai amma at-ta'ifatan din da Allah yake magana akan su su za su shiga dukulan awwaliyya su ne farkon wadanda za su shiga anan a cikin wannan kuma wannan yana nuna cewa sifar imani sifa ce wacce za ta sa mutum ya dogara ga Allah saboda ita in dai yana da sifar imani to ya kamata a same shi mai dogaro ga Allah subhanahu wataala ba za a samu mumini ba sai mai dogaro ga Allah kuma duk sanda wannan sifar ta zanto tana da karfi tattare da shi wato imanin sa yana da karfi to haka nan dogaran sa ga Allah ma zai zama ya karfafa gurgudan dukkan wani abin da aka danganta shi da wata sifa to yana nuna cewa duk sanda sifar ta karu to wannan abin zai karu cewa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ce dogaran mu'mine ga Allah ne kadai yana nuna cewa mu'mini ba shi da wani abin dogaro sai Allah kuma gurgudan karfin imanin sa gurgudan karfin tawakkalin da zai yi da ubangijinsa subhanahu wataala gurgudan yadda imanin sa zai yi rauni gurgudan yadda tawakkalin sa ga ubangiji zai yi rauni shi yasa annabi Musa alaihi salam ya ce wa mutanen sa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini wa alallahi fatawakkalu ga Allah sai ku dogara in dai kun kasance mu'minai ne kuma wannan yana nuna wajibcin dogaro ga Allah subhanahu wataala yana nuna wajibcin mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala yana nufin ka rike sababi amma kada ka dogara da sababin ka rike sababi amma ka fawwala al'amari ga Allah wato komai yana da sababi ubangiji ya sawa komai sababi na abin da maddi ce ka rike sababi amma kuma kada ka rika jin cewa wannan sababin shine zai maka abin da kake gani to ka je ka koyi sana'a dan ka samu abin da zaka dogara da shi amma kada ka ji cewa kwarewar ka cikin sana'a shi zai saka samu sai ubangiji subhanahu wataala kuma ya buda maka to duk wani abin da zaka sa a gaba ka rike sababin samun abin amma kada ka rika ji a ranka cewa ai tunda ina da kaza dole ma sai na samu kaza in kai haka to babu dogaro ga Allah a zuciyarka saboda ka dogaro ga Allah shine a zo da sababi al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amri ila Allah shine dogaro ga Allah subhanahu wataala kada ka kalle abin kallo na dan ɗan duniya su ɗan duniya kullun suna ganin dabara ce da iyawa da kwarewa ke sa a samu su kullun abin da suke gani kenan in ka ga mutum bai samu ba to bai da wayo bai da dabara bai san yadda zai samu ba to mu'mini shi ba haka yake ba ya yarda cewa akwai sababi komai yana buƙatar ka kama hanyar abin amma kuma ka daga hannu ka ce Allah zai maka mu to anan ne kuma zaka ga tasirin tawakkali ga Allah to sai Allah ya ci gaba da cewa
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون kuma hakika Allah ya taimake ku ya ba ku nasara a yakin Badar alhalin kuna yan kadan fattaqullaha dan haka sai ku yi wa Allah takawa ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana cikin maganar yakin Uhud da ayoyin da gaba da za su zo duk za a yi ta maganar yakin Uhud ne amma sai aka gindayo da maganar yakin Badar yakin Badar ya kasance a shekara ta biyu kafin yakin Uhud da shekara daya shekara ta uku akai yakin Uhud shekara ta biyu akai yakin Badar musulmi sun samu gagarumin nasara a cikin ta duk da cewa su ɗan kadan ne ba su fi mutum 300 ba da 15 da ɗan kwari da ɗan wato 13 ko 14 zuwa 15 yayin da su kuma waɗancan sun kai su 1000 sauraka sun linka su uku sannan ba su fita da niyyar yaki ba da haka ba su fita da kayan yaki isassu ba amma duk da haka suka yi nasara Allah ya ba su nasara wannan ita ce maganar da muke yi kafin a zo a karanta wannan ayar cewa sababi shi kadai ba shi ne ke sa ka samu abu ba kana iya rike sababi ka rasa yayin da a yakin Uhud suke ga suna da yawa kuma sai gashi ba su yi nasara ba a yayin da kuma a yakin Badar ba su da yawa ba su da isassun makamai abokan gabansu sun fito da shiri da yawa amma kuma Allah ya ba su nasara a kansu wannan yana nuna cewa ba kawai rike sababi ne ke sa a cimma abu ba akan iya barin matakin nasara a baya sai kaga cewa duk da an rike dukkan wani sababi na duniya an rike makami an rike abin nan ana da yawa sai ka kuma shi ba a samu nasara ba to shine anan Ubangiji subhanahu wataala yake bayyana musu cewa makamin hakuri da takawa shine zai kamar yadda a baya can yace in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan har kuka yi hakuri kuma kuka yi takawa makircin su ba zai cutar da ku ba makircin su ba zai cutar da komai ba Allah ya nuna mana da takawa da hakuri hakuri shine tsayawa akan bin Allah subhanahu wataala bin umarnin sa kamar yadda muka yi bayani a can kai hakuri shine ka tsaya ka bi Allah ka bi abin da ya umarce ka da shi ka bar abin da ya hana shine hakurin ko kuma al-sabru ana nufin ka bar abin kai hakurin barin abin da Allah ya hana takwa kuma kai hakurin aikata abin da afwan as-sabru kai hakurin yin abin da Allah ya hana bi janibil ma'mur at-taqwa kuma kai kokarin ka bar abin da Allah ya hana ya hane ka saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan shine makami da zaka samu nasara da shi ba yawan ka ba ba yawan makaman ka ba to anan sai Ubangiji subhanahu wataala yake ba da misali da inda aka samu cika wannan sharadi kuma Allah ya bada nasara duk da cewa ba a riki wani abu na makami da yawa ba ba kuma ba a da adadi da yawa amma saboda an riki wannan sababi sai Allah ya bada wannan nasara sabanin abin da ya faru a Uhud wannan ni'ima ce da Ubangiji subhanahu wataala ya musu waccan mata abin da ya same su a Uhud ita ma wata ni'ima ce domin a cikin ta akwai darasi akwai darussa masu yawa kuma a zahirin ta yake ba nasara ba amma a cikin abadin ta kana ce ma ita ma nasara ce saboda me saboda a cikin ta an fahimci cewa tsayawa kan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne gwadabin samun nasara duk wata hanya da zaka bi da dabarar da zaka inda ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu nasara to shi kansa wannan darasi ne babba da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya wato ya hana mu'minai nasara a Uhud saboda sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ya fara nuna muku abin da kuke so nasara Allah ya gaskata muku alƙawarin da ya muku kamar yadda zamu zo kan ayoyin to daga nan suka dau darasi kuma duk duniya za ta dau darasi daga nan cewa sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yayi gaban kansa to zai ja masa matsala kuma duk irin yadda yake ganin ya shirya to ba zai ga cewa shirin ba zai amfane shi ba zai amfane shi ba kuma da a ce a lokacin sun yi nasara sun karye kafirin duk da sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kuma in yazo daga baya ba zai bi annabi ba sai ya ce to ga ba wasu sun saba masa kuma sun yi nasara to da aka nuna a kansu ga su tare da manzon Allah suke da shi ake yakin suka saba masa Allah ya rike nasara to kaga kai sai ka san me kake ci saboda ka kakkaji cewa karfin makaminka yawan ku wane ne dinku shi zai sa ku yi nasara ku bi hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai hanyar za ta samu muku nasara shi ne Allah ce wa qad nasarakum Allahu bi badr hakika Allah ya ba ku nasara a yakin badar ko ka rinjaye abokan gaban ku yakin da aka yi ta a wani wuri da ake kira badar alhalu wa antum azilla kuna ɗan kadan masu rauni saboda adadin ku ba yawa sannan kuma makaman da ku fito da su ba ku da yawa ba su da yawa sannan ba ku da waɗanda za su kawo muku dauki tunda ba a ma san cewa kun fita yaki ba bare ai tunanin bare a kai muku dauki an dauka kun tafi ne ku je ku kai wani samame ku tara ayarin fataki amma ba yaki ba amma ga su wannan da suka fito da yawa da adadi mai yawa kuka yi hakuri kuka yi takawa sai Allah ya ba ku nasara akan su wanda yake nuna cewa duk sanda bawa ya kaskantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala ya nuna shi bai isa ba shi ba kowa bane to a lokacin ne zai samu nasara amma duk lokacin da ya fara busa hura hanci ya fara ganin cewa shi ya isa yana wani budawa to a lokacin ne kuma Ubangiji subhanahu wataala zai nuna masa bai isa komai ba shi yasa Allah cewa antum azilla bai cewa antum a izza ba saboda zullun sanan zullun abin nan azilla ne lillah sun kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala ya ba su nasara kuma ya nuna musu cewa ba yawan adadi da yawan makami shi yake sa a samu nasara ba Imam Ahmad da Ibn Hibban sun rawaito hadisi salsala mai kyau daga Simak Ibn Harb yake cewa ya ji Iyad al-Ash'ari yana cewa sun halarci yakin Yarmouk yakin Yarmouk yaki ne da aka yi lokacin sayyidina Abubakar a zamanin khilafar sayyidina Abubakar an daura tutar fita yakin tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kacin jagorancin Usama daga baya bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya zartar da wannan to abin ya fadada har aka je aka yakin Yarmouk wanda shine yakin da ya kai Romawa kasa shi kai yaki shi kai Romawa daular Romawa da mamayar da ta yi ba wai daular gaba ɗaya ta aka kayar ba amma dai garuruwan da ta mamaye na Larabawa yankin Sham da aka kwata daga hannunsu daular Farisa ita ce aka kai ƙasa gaba ɗaya aka rusa ta a lokacin sayyidina Umar to a lokacin yakin Yarmouk a lokacin akwai jagororin yakin su su biyar akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah akwai Yazid ibn Abi Sufyan dan uwan Muawiya akwai Shurahbil ibn Hasana akwai Khalid ibn al-Walid akwai Iyad ibn Ghun al-Fihri waɗannan su ne jagororin yakin sai sayyidina Umar ya rubuta musu cewa idza kana qitalun fa alaykum Abu Ubaida idan yaki ne yaki abun nan Abubakar lokacin sayyidina Umar idan yaki ya yaki fa alaikum an fara shi lokacin sayyidina Abubakar amma an kara shi lokacin sayyidina Umar yace in yaki ya yaki to ku nemi Abu Ubaida ibn al-Jarrah dan ya kawo muku dauki to shine da yaki ya kicime sai suka rubuta wa Abu Ubaida cewa innahu qad jasha alaina al-maut mutuwa fa ta tunkaro mu gadan-gadan saboda abokan gaban mu sun fi mu yawa saboda haka muna neman ka kawo mana agaji sai ya rubuta musu shi Abu Ubaida ibn al-Jarrah kun sai yana daga cikin al-mubashirin al-mubashirin bil janna sai ya rubuta musu yake cewa takardar ku ta same ni kuna neman in kawo muku agaji to zan nuna muku wanda nasararsa tafi kowace sannan kuma rindinarsa tafi kowace rindina ƙarfi shine Allah azza wa jalla yace ku nemi nasararsa ku nemi nasara a wajensa ku nemi taimako a wajensa yake ce musu fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad nusira yawma badrin fi aqalla min iddatikum. Allah ya ba wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam nasara a ranar Badar alhalin yawan su bai kai naku ba. Fa idza atakum kitabi hadha faqatiluhum. Idan kun samu takaddun nan tawa kawai ku auka musu da yaki. Wala turaji'uni, kada ku sake dawowa ta kaina. To shine shi Iyad ibn Iyad al-Ash'ari yake cewa sai muka shiga yaki da su muka yi ta fafatawa har sai da muka kai su ƙasa, sai da muka raka su farsahi hudu, wato bil 12 muna fatattaka su. Allah ya ba su nasara. Saboda haka kaga ashe ba kawai da yawan adadi da yawan makami ake samun nasara ba, ana samun nasara har ila yau da kwama Ubangiji subhanahu wataala da kuma neman taimakonsa. Yaƙin Badar wanda ya faru a gurin da ake kira Badar, Badar guri ne a cikin ƙasar abin nan tsakanin Makka da Madina, guri ne a tsakanin Makka da Madina. Asalin ta rijiya ce ta wani mutum da ake kiransa Badar, shi ne ake kiran rijiyar da sunansa, ake ce mata rijiyar Badar, ko gurin ake kiransa Badar. A yanzu gari ne babba wanda tsakaninsa da Madina akwai kilomita 155. Ka yi tafiya kilomita 55 ka je, in kuma daga Makka ne kilomita 310 sannan za ka je Badar. Akwai dalilin da ya jawo yakin Badar da kuma abin da ya faru a takaice kafin mu zo kansa, wanda insha Allahu a karatun gaba za mu tsokaci a kansa abin da ya fuka faɗa na daidai. Allah ya ba mu rada abin da muka yi na kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.